الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wallafar babban malami na musulunci Ash-Shaykhul Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama bayani dangane da abin da ya shafi maganganu na malaman mazhabar nan guda hudu bayansa kuma al-imam Nasiruddin al-Albani ya rufe mana da maganar Ash-Shaykhul Imam Ibn Daqiq al-Eid rahmatullahi alayhi wanda ayau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga kan matashiyar magana wanda malam yayi mata take da tarkul atba'i ba'd aqwali a'immatihi muttiba'an bisunnah wato barin mabiya waɗannan mazhabobi guda hudu shashe daga cikin fatawoyi na malumansu saboda bin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato waɗansu daga cikin al-atba'u mabiya na mazhabar al-imamu Abu Hanifa da kuma mazhabar al-imamu Malik da kuma mazhabar al-imamu Shafi'i da mazhabar al-imamu Ahmad imamu ahli sunna wal jama'a to sun bar fatawoyi na waɗannan manya-manyan malamai saboda fatawoyin nan na waɗannan manya-manyan malamai nasu sun saba wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi riko da sunna ta ma'aiki saboda sanin su muhimmancin sunna ta ma'aiki da kuma wato muhimmancin malaman nasu saboda aiki da maganar malumansu wanda suka yi akan cewa duk lokacin da sunna ta bayyana ta ma'aiki alaihi salatu wassalam to ayi riko da ita ajiye maganar su a gefe wannan kuma ita ce fatawarsu su ma mun gane da kyau to shashe daga cikin ɗaliban Imamu Abu Hanifa da ɗaliban al-Imamu Malik da ɗaliban al-Imamu Shafi'i da ɗaliban Imamu Ahmad wanda sun fi mu kusa da su sun fi mu san su sun fi mu sanin kimar su to su ma sun ajiye maganar su a gefe saboda bin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam Ash-Shaykh Nasiruddin al-Albani yace walidhalika kullihi wato saboda wannan abin da ya gabata gabaki ɗayan sa na baya wannan maganganu na waɗannan mabiya sunna ta ma'aiki waɗannan malamai na mazhaba guda hudu maganganu nasu masu kima masu daraja wanda suke nuni akan daraja ta sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma yanda take da girma a idansu kana atba'ul a'immati mabiya waɗannan manya-manyan malamai waɗannan shuwagabanni mabiyansu sun kasance sullatun min al-awwalin wato gungu mai yawa daga cikin jama'a ta farko jama'a mai yawa daga cikin mutan farko cikin ɗalibansu an samu jama'a mai yawa haka cikin waɗanda suka biyo bayan ɗalibansu cikin ɗalibansu an samu jama'a mai yawa wa qalilun min al-akhirin da kuma waɗansu ƴan kaɗan daga cikin mutanen ƙarshe irin wannan zamanin za ka ga ƴan kaɗan ne cikin waɗanda suke atba'ul madhhabi suke ajewa maganar mazhaba saboda ta saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam su riko da wannan sunna ta ma'aiki din za ga a zamanin nan na yanzu ƴan riƙau mazhaba suna da kai ƙarfi khasatan fil ayyamil madiya wato shekaru da suka wuce za ga cewa dan malikiya to ma hamadar al'amru fa huwa ma al malikiya din yanda al'amari ya jujjuya ya tafi ya dawo yana tare da malikiya illa man rahima rabbuka za ka ga wani shida ma abin da yake cigiya abin da yake nema ita ce sunna din ta maiki lokacin da aka ce sunna ta tabbata zai ce eh mu yan malikiya ne amma saboda nan malikiya ta dan ratse wa mazhabu ta ratse wa sunna ta maiki to ta ruko da sunna din saboda ita ce maganar al-Imam Malik mun gane da kyau to yan kadan ne cikin wannan zamani amma now kana yawa
sunna kana yawa da cikin ruku yan da ba su da masaniya a cikin maganar
Imam Malik da ma ai yawanci rashin babban abin da yake kawo irin waɗannan abubuwa akwai illatul ma'arifa illatul ilmi karamcin ilimi shi yake haifar da komai yawanci da ma kusan dai jahilci idan muka dauki jahilci a matsayin shi na jahilci to dun wata banna da take bazama ita ce tushe shine tushe sai kuma bayan haka nan idan mutun yayi karatu in ya zama to karatun sa dan kadan ne to baya nune akan cewa zai hakura da wannan karatun da shi wani zaka ga yana da karatu dan kadan amma kuma ba za ka ce mai karatun shi kadan ne ba bai kai a ce mai malami ba amma in ka ce mai dalibi za ku yi rikici da shi baya ajewa kan shi a matsayin da Allah ya ajje shi wani za ka ga bai huce yin magana akan alwala da tsarki ba amma ka ga yana magana akan har abin da ya shafi haji da kaza da kaza da kaza ya tsoma bakin shi shi zaun lokacin ana ta samun matsaloli saboda rashin sanin matsayinmu to magabata su sun san matsayin su kuma sun san matsayin sunna ta maike alaihi salatu wassalam kullatun min alawwalina jama'a mai yawa cikin wato mabiyan su na farko irin daliban su da daliban daliban su wa qalilun min alakhirin da kuma yan kadan daga cikin waɗanda suke na wannan zamani saboda wannan zamani ya zama to yayi nesa da zamani na wahayi da kuma zamani na jin kanshin annabta to shi yasa mabiya waɗannan malaman daliban su da waɗanda suka biyo bayan su sun kasance la ya'khuduna bi aqwali a'immatihim kulliha ba sa yin ruko da fatawoyin malaman su gabaki ɗayan fatawoyin nasu ba sa yin ruko da maganganun malaman su gabaki ɗaya bal qad taraku kaseeran minha bari dai haƙiƙa sun bar da yawa daga cikin maganganu na malaman nasu maganganuna al-Imam Malik maganganuna al-Imam Abu Hanifa maganganuna al-Imam Shafi'i maganganuna al-Imam Ahmad fatawoyi nasu sun bar ta ba dan komai ba lamma zahara lahum mukhalafatu halis sunnati yayin da sabawar wannan fatawoyin nasu ga sunna ta maike alaihi salatu wassalam ya bayyana a gare su daliban lokacin da su daliban suka kalli wani hadisi wanda isnadin shi ya tabbata zuwa ga maike alaihi salatu wassalam kuma abinda wannan hadisi ya tabbatar ya ci karo da abinda maganar al-Imam Abu Hanifa take ya ci karo da abinda fatawar Imam Malik take ya ci karo da abinda fatawar Imam Shafi'i take ya ci karo da fatawar al-Imam Ahmad to sai ya zama to sun ajje wannan fatawoyi nasu saboda sunna ta bayyana a gare su a fili karara mun gane da kyau hatta annal imamaini har ma dai haƙiƙa waɗannan limamman guda biyu manya-manyan malamai guda biyu ƴan mazhabar al-Imam Abu Hanifa sune Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani wa Aba Yusuf da kuma Aba Yusuf Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi al-Balakhi Allah ta'ala ya ji kansu da rahama da khalafa shaykhuhuma Aba Hanifata hakika sun saba wa malamin su Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit fi nahwi thuluth al-madhhabi a cikin kwatamkacin kashi ɗayan ukun madhabarsa sun saba mai wajen fatawa cikin fatawa 100 idan ka kasa Hanafiya gida 100 to kashi 33 daliban sa na kusa da shi ba sa tare da shi akan fatawarsa sun saba mai mun ga yanda kyau Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani da Abu Yusuf al-Balakhi waɗannan malaman guda biyu idan aka ce shaykhani a madhabar al-Imam Abu Hanifa sune na kusa da al-Imam Abu Hanifa to amma duk da haka duk yanda suka san kimar al-Imam Abu Hanifa ka san ai sahibud dari adra bima fi dari mai gida yafi kowa sanin abin da yake cikin gidansa ko haka aka ce a ruwan da ya baka kashi shine ruwa lokacin za a yi ruwan da yafi yawan nan so 100 da hankalinka da komai aka yi shi amma saboda a daki kake kana kwance baka san abin da yake gudana ba dan nan ka tafi kasuwa sai zama ruwa ya ce kana hanya a san mutum ruwa ya dangare ka da kyau in ka zo zaka ce kai tunda aka haife ka ba ta ubayin ruwa irin ne saboda shi ya baka kashi a ba wanda ya aka yi bara lokacin da aka yi ambaliya kana daki a kwance kana burci malalla laka ya kare da a ce kaga wannan ba zaka ce wannan anyi ruwa ba to waɗannan malaman yanda suka san kimar malaman su duk da haka kuma kimar malaman su bata sa ba ya zama to duk abin da malaman nasu suka faɗa sun tafi akai 100% koda sun bayyana a gare su cewa ga sunna ta maki ta saba maganar malaman nasu mun gane da kyau wa kutubul furu'i kafilatun bi bayani zalika malam yace litattafai na fiqhu ta doke mana nauyin bayanin hakan mun gane da kyau wato litattafai na fiqhu wanda malamai suka rubuta a bangaren fiqhu ta doke mana lamanin za ta yi wannan bayani din idan kana karanta littafi na fiqhu zaka yi ta gani inda imamu abu hanifa ya bada fatawa da kaza kuma al-imamu abu yusuf al-balakhi ko al-imamu muhammad ibn al-hasan al-shaybani ya saba mai akan ra'ayi ونحو هذا يقال في الامام المزني واتو كوتو مكاشين هكا زا فدا cikin babban malami al-imam al-muzani al-imam al-muzani wa ghayrihi da wani sa min atba'i shafi'i wa ghayrihi daga cikin mabiya madhabar al-imam al-shafi'i madhabar al-imam al-shafi'i da kuma wani wanda yake imam al-shafi'i ne wato al-imam al-muzani ɗaya ne daga cikin malaman madhabar al-imam al-shafi'i kuma ɗalibai ne na al-imam al-shafi'i amma kuma shi ma ya saba wa al-imam al-shafi'i cikin fatwoyi kusan kashi ɗaya cikin ukun madhaba din haka in muka dauka cikin ɗaliban al-imam malik akwai abu yusuf akwai abu abdurrahman abdurrahman ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim akwai abdullahi ibn wahab al-misri akwai irin su abdullahi ibn maslama al-ka'anabi wanda waɗannan sun saba wa al-imam malik a cikin waɗansu fatawoyi irin su ibn al-majishun abdulaziz ibn al-majishun din sun saba wa al-imam malik irin su malam ashhab da sauran su dai akwai malamai da dama wanda sun yi karatu a wajen al-imam malik irin su al-imam shafi'i din kansa kaga al-imam shafi'i ya dalibi al-imam malik ne to amma ya saba wa al-imam malik a fatawoyi da dama saboda su sun san wannan shine addini din kuma shine girman malaman nasu mun gane da kyau walau dhahabna nadribu ala zalika al-amthilata la qala bina al-kalam malam yace walau dhahabna da a ce za mu tafi nadribu al-amthilata mu tabga maka misalai ala zalika akan wannan abin da ya shafi barin daliban malamai madhabar malaman nasu saboda madhabar ta saba wa sunna ta maiki alayhi salatu wassalam ce da dalibin al-kalam wato da zance yayi tsawo da mu da mun tafi da yawa da mun fita daga kan hanya mun shiga cikin daji da yawa wala kharajna bihi amma qasadna ilayhi fi hadha al-bahth min al-ijaz da mun fita bihi saboda wannan bayani da zamu yi ta maka akan yanda daliban al-imam malik suka saba mai akan fatawoyi muka gurare da dama cikin muwaffa ko cikin mudawwana da sauransu da kuma irin mai risala irin mai askari wanda zamu ga cewa waɗannan su ne da ya jigajigan mazhaba din ka dauka maliki aka ce kaza dole ta tafanta bayan da za a yi sai ka saka risala bayan da za a yi sai ka saka irshadu salik bayan da za a yi sai ka saka mukhtasar khalil bayan da za a yi sai ka saka littafin misbah ba yanda za a yi sai ka saka littafin ibnu rushd haka littafin ibnu ashir ga sunan littattafai da dama wanda waɗansu suna daga cikin manyan littattafai na malikiya umda ne a malikiya irin ka dauka daga wani fiqhiyya kaga littafi ne wanda yake umda a malikiya irin zai ka dauka littafin misbah salik wanda wake ne a cikin madhabar al-imam malik ka dauka irin abin da ya shafi hukamiya tufatul hukam asimiya kenan ita ma za ka ga cewa littafi ne mai kyau a malikiya to waɗannan dukkanin su malaman nan kowanne akwai fatawar da ya tabbatar da ita a cikin littafin shi wanda ba akan ta al-imam malik yake ba kuma bayan da za ka ce kuma ya fita daga malikiya mun gane da kyau to da hakan din ya fita da mu amma qasadna ilayhi dangane da abin da muka yi nufi zuwa gare shi fi hadhal bahthi cikin wannan dan bincike mai albarka midal ijaz na takaitawa abinda muka yi nufi mu takaita maka to da sai ya zama to abin yayi fadi da yawa falinnaqtasir ala mithalayn ithnaini ash-shaykh al-albani yace to zamu takaita akan misali guda biyu kadai ba wai dan su kadai bane amma dai saboda dan baka wato tubarau dan baka haske kan mas'ala din sai kuma kai kaje ka fadada wa kanka قال الإمام محمد في موضعه الإمام محمد بن الحسن الشيباني يفرع أتكين موضعنسا وموضع تال إمام مالك يتكين جدي على ما يكيما غناك سوود موضع تال إمام مالك نسخ ناتا سنة ديوة على قاضي ياب الله تعالى جيغان صدرامة يتكي أبن دني نكي غريش ما نكرانتا دوان دنغني يتكي سنكي نسخة أشير مغانا جو irin muwaffa dai wannan ta al-Imam Malik wanda muke karanta to muwaffa wanda muke karanta mu anan yawancin Afirka muwaffa da ake karanta ita ce muwaffa ta Imam Malik bi riwayat Yahya ibn Yahya ibn Kathir ibn Waslas al-Laythi magana da kyau muwaffa ta Imam Malik amma da riwayat Yahya ibn Yahya ibn Kathir al-Laythi magana da kyau to wannan ita ce wanda ta fi shahara anan to irin ta akai kusan guda 20 wanda waɗansu daga cikin malamai suna ganin sama da guda 20 ci kaga akwai muwaffa ta al-Imam Malik bi riwayati Abdullah bin Wahab al-Fihri al-Misri muwaffa ce wanda kamar wannan take ita ma haka akwai muwaffa ta al-Imam Malik bi riwayati Abdurrahman ibn al-Qasim akwai muwaffa ta al-Imam Malik bi riwayati Abi Abdurrahman Abdullah bin Muslim al-Qanabi akwai muwaffa ta al-Imam Malik bi riwayati Yahya ibn Abdullah ibn Bukair akwai muwaffa ta al-Imam Malik bi riwayati Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani akwai muwaffa ta al-Imam Malik bi riwayati Sa'id ibn Ufair akwai muwaffa'at da dama wanda kuma waɗansu daga cikin muwaffa'o'i dinnan akwai bambanci tsakankanin su da waɗansu in ka dauka ita wannan muwaffa ta Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani tafi ta Yahya ibn Yahya al-Laythi ta bangaren abin da ya shafi tattarowa maganganu saboda wannan muwaffa ta shi ba wai iya kadai ra'ayin al-Imam Malik bane a ciki hatta fatawoyi na al-Imam Abu Hanifa yana sakawa a ciki bayan abin da ya kwaso a wajen al-Imam Malik saboda tsawon shekara uku yana karanta ta a wajen shi ya karance ta min bidayatiha ila nihayatiha tun daga farkon ta har karshen ta ya karance ta waje shi to sai zaman to yayi maka ita idan ya kawo hadisi a karshe a babe wanda yake shikenan sai ya kawo kuma fatawar malamin Imam Abu Hanifa ya ce huwa qawlu Abi Hanifa sai ya ce huwa qawluna wa qawlu Abi Hanifa wannan shine fatawar mu kuma ita ce fatawar malamin mu Abu Hanifa fa inda ya zama to hadithin da ya kawo ya ci karo da maganar malamin sa al-Imam Abu Hanifa sai ya ce huwa qauluna wa amma Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala fa kaza fa kaza fa kaza kun gane da kyau littafin yana da kyau sosai muwaffa ta Muhammad ibn Hasan al-Shaybani muwaffa Malik ce qala Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani wato a cikin littafin sa muwaffa a baban da yake bayani dangane da abin da ya shafi salatu istisqa wato sallah ta neman shayar da fari ruwa ko sallah ta neman shayar ruwa amma saboda an yi shuka ruwa bai sauka ba ana jin tsoron damuna kada dukiyoyi na mutane su hallaka wanda suka zuba a kas ko kuma irin ana cikin matsadi na ruwa ruwa ba a samun shi yanda ya dace za a ga cewa budo ɗaya wanda kake sayan shi dala biyar ko ma dala 40 da kuma yanda hada-hada ta yanki to babu laifi saboda shan mutane ma a tafi a yi al-istisqa haka saboda shan ruwan dabobi irin tabakuna wanda dabobinku suke zuwa su yi kiwo in suka yi kiwo suka gama sai su je su sha ruwa can sai ya zama tabakunan daga gabaki da yanzu an yashe su an yi dama ruwa ya kare amma kuma ruwa na sama bai sauka ba wanda zai cika waɗannan tabakunan saboda dabobi su ji daɗin kiwo shi ma saboda wannan za a tafi a yi al-istisqa kamar yadda malamai suke magana akai amma dama imma li shurbin nasi wa imma li shurbin dawabi wa imma li az-zar'i mun gane to a cikin babu al-istisqa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani bayan ya kawo hadisin Abdullah ibn Zaid almazin Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya kawo shi ta hanyar al-Imam Malik din yace haddathana Malikun shi kuma al-Imam Malik yace akhbarana Abdullah ibn Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm ana Abbad ibn Tamim al-Mazini ana Abdullah ibn Zaid al-Mazini to bayan ya kawo wannan hadisin na abin da ya shafi al-istisqa ana yin sallah a ciki sai yace amma Abu Hanifa rahimahullah amma malamin mu Abu Hanifa Allah ta'ala ya cikan sa da rahama fa kana la yara fi istisqa'i salatan wato ya kasance baya ganin yin sallah ta nafila saboda shayar da farewa baya ganin cewa saboda za a yi du'a'ul istisqa sai an yi sallah raka'a biyu shi baya ganin haka saboda hadithin Anas bin Malik wanda yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim wanda ma'aike alaihi salatu wassalam yana cikin khutuba wani daga cikin sahabbai nashi yazo ya fada mai cewa ya rasulullahi ana cikin matsala fa tahaddama in qad'ati subul wa hamarati shajar wa halakal amwal shi ya rasulullahi ya halakatil amwal dukiyoyi da mutane sun halaka saboda mutane suna nan sun zuba kaya a ƙasa amma kuma al'amari ya rinca bi ga kuma yanzu wanka tsaci subul hada hada ta yanke saboda ruwa babu mace yanzu ya tashi da safe ba wai ta zance ya tafi shago yake ba ta zance ya za ya samu ruwan da zai sha da shi da iyalansa a gida yake shagon sharife wancan ya tafi neman ruwa wancan ya tafi neman ruwa wancan ya tafi neman ruwa wa hamarati shajar bishiyoyi yanzu ba tasu ake ba ana ta kai ba a ta kaya ba zan can ka jika bishiyar da take gidanka bane da ruwa kai ta kai kanka ko shi ne ake to dan haka bishiyoyi din sun jajaye sun doki rudai na su lalace fadullah lana ka roka mana Allah Allah ya saukar mana da ruwan sama kai sai ma yake alaihi salatu wassalam ya daga hannu yace Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna hadisi yana cikin Bukhari da Muslim to sai zaman to kafin ma'aiki ya gama khutuba a yi sallah da ya ja ruwa haliya ya rinta be Anas bin Malik yace na ga wadansu da gudu suka isa gidansu sai da aka yi tsawon sati ana ruwa kuma ya zama to allo abu ba sun rinta gashi ana ruwa ba zance ka fito ka je ka bude shago ga wancan ana ruwa gidan shi dama irin gashi gashi ne yana zubewa kawai daga anjima ka ji yin mota katanga ta fada wani daki ya fada sace guda kai ana ruwa ana sai ce fumara ayina shamsa sabtan ba mu ga rana ba tsawon sace guda wannan kuma karshe yace duriya humullahu karamata nabihi wa ijabata da'wati Allah yayi haka ne saboda ya nuna musu karamcin annabinsu annabin shi da kuma amsa addu'ar shi kai zai dai to Imam Abu Hanifa shi yana ganin cewa ba lalle bane dan za a yi du'a'ul istisqa a ce sai an yi sallah saboda wannan hadisi din mun gane da kyau yace to malamin mu Imam Abu Hanifa shi baya ganin yin sallah ta nafila saboda du'a'ul saboda istisqa yace wa amma fi qaulina amma a fatawar mu mu dalibansa fa innal imamu yusalli bin nasi rak'ataini haqiqa al imami yana yi wa mutane sallah ta nafila raka'a biyu thumma yad'u sannan kuma yayi addu'a wa yuhawwilu rida'ahu sai ya juya mayafinsa mun gane da kyau sai ya juya mayafinsa yanda yake karshe fa yaj'alu al aymana ala al aysari wal aysara al aymani wala yaf'alu dhalika ahadun illa al imam wannan shine karshen asarin nasa yace sai ya dora mayafin da yake bangaren dama ya maida shi bangaren hagu na bangaren hagu ya dawo da shi bangaren dama wannan shi kuma littafa'ul kamar yadda malamai suke fada saboda yanayin da ake ciki na rashin na fari Allah ya canza shi ya zo da yanayi na ruwa shine sai ya juya Allah ya canza mu da yanayin da muke ciki na matsatsi na rashin ruwa Allah ya kawo ruwa mun gane da kyau to sai ya haka nan yace amma limami kadai zai yi haka banda shi ba wanda zai yi daga cikin mutane in ka tafi ma da ihramin ka ka bar kayanka yanda yake imani na tafi zina in bar kayana yanda yake iya limami shi kadai zai yi haka mun gane da kyau to wannan daya daga cikin guraren da al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ya sabawa malamin sa al-Imam Abu Hanifa wanda kuma ba wai nan kadai ba ya fi guri 20 a cikin littafin wanda ya saba wa Imam Abu Hanifa cikin Muwatta din. Ata a kitabu na farko a bangaren abin da ya shafi waqtu salati al-asr bidayatuhu sun yi sabani akai Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani abin da yake kai ba haka Imam Abu Hanifa yake kai ba. Al-Imam Abu Hanifa a lokacin al-asr shi yana ganin shigar lokacin al-asr yana farawa ne lokacin da inuwar kowanne mutum ta zamanto linki biyansa. Wannan lokacin da ake yin al-asr mun ga da kyau inda zaka tsaya inuwar ka bata kai ya kai linki biyu ba to lokacin al-asr bai shiga ba. Wanda mu kuma zamu ga cewa a malikiya inuwar ka idan ta kai linki biyu wannan shine karshen lokacin al-asr ma. To shi ma Abu Hanifa a al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani yana tare da al-Imam Malik. Saboda hadisin da yake tabbatar mana da cewa waqtu dhuhri idza zalat ash-shams wa kana dhillu ar-rajul ka qulihi ma lam yahdhur al-asr. Hadith Abdullah ibn Amr al-Asr yana cikin Sahih Muslim. Mun gane? To sai ya zama yanzu shi al-Imam Abu Hanifa yana da ra'ayin cewa lokacin la'asar yana shiga ne lokacin da inuwar kowanne mutum ta zamanto linki biyansa, wanda shi kuma abinda hadisi ya tabbatar da hadisin Abdullah dan Amr da sauran hadisai shine lokacin da inuwar mutum ta zamanto daidai da shi a tsawo shine lokacin la'asar yake shiga. Mun gane kyau? Kaga ana sun saba. Zamu gani yanda al-Imam Albani a can kasa hashiya yayi magana akai. Wa hadha Isam ibn Yusuf al-Balakhi ce wannan kuma Isam ibn Yusuf al-Balakhi ne min ashabi al-Imam Muhammad, yana daya daga cikin zaliban Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Allah ta'ala ya ji gansa da rahama. Kana yufti bi khilafi qawl al-Imam Abi Hanifa kaseeran, kana yufti kaseeran, ya kasance yana bada fatawa da yawa bi khilafi qawl al-Imam Abi Hanifa da sabanin fatawar al-Imam Abu Hanifa. Idan muka sauka kasa lamba ta uku zamu ga cewa qad sarraha fihi bi mukhalafatihi imamahu fi nahwi bi mukhalafati imamihi fi nahwi 20 mas'alatan. Wato hakika al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ya bayyana a fili karara game da abin da ya shafi saba wa malamin sa al-Imam Abu Hanifa cikin kwata mukacin mas'ala daya daya har guda 20. Mushiru ila muwadiniha minhu zaminuni zuwa mushiru ila muwadiniha zaminuni zuwa guraren da ya saba wa malamin nasa minhu daga cikin littafin nasa Muwatta cikin gurare 20 gashi ne ya kawo lamba ta 43 44 403 120 daidai 158 169 ila gashi nan. To zamu ga cewa ya saba mai a cikin kitabu salati kamar yadda ya saba mai a cikin kitabu luqut. A cikin kitabu salati muka dauki shin limami yana cewa amin ko baya cewa amin a sallar da ake bayyana karatu. Al-Imam Abu Hanifa shi baya ganin limami da yace amin. Mun ga yanda kin? Amma shi al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani bayan ya kawo hadisin Abu Huraira wanda shi al-Imam Malik ya karantar da shi za ammanal imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sai ya ce wa qala ibn Shahab wa kana sa yaqulu amin. Abdullah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shahab az-Zuhri yace ma'aiki ya kasance yana cewa amin. To sai Muhammad ibn al-Hasan yace hadha qawluna wa amma Abu Hanifa rahimahullah fala yara an yu'ammina al-imam. Mun ga ne kyau? Yace amma al-imam Abu Hanifa Allah ya ji gansa da rahama baya ganin limami zai ce amin. Ya iya ce ilmu maqbul alim al-qawlin shikenan ya isa ko ku ce amin. Ce to amma dai mun saba mai saboda wannan hadisi din. A guri na gaba zamu ga cewa al-imam Abu Hanifa a bangaren kitabu zakati har sun samu sabani tsakankanin shi da dalibinsa. Kitabu zakati bangaren abin da ya shafi zakata da wakai Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani bayan ya kawo hadisin Abu Huraira laysa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi sadaqa, ba zakka akan musulmi game da bayinsa bawa ko dari yake iya mallaka in dai ba ɗan na kasuwanci bane, bawa ne kawai na wadata, wancan mai sharar falo ne, wancan mai wankewa gida ne, wancan mai budewa kakyaure ne, wannan mai budewa mota ne, wannan mai wankin kayan shi ne, wannan mai wanke wancan kayan matar shi ce, wannan kaza wannan kaza wannan kaza. wancan shi kuma iya abin da yake zuwa lambu yake zuwa ya tsare, ga kuma bayi guda biyar wanda su kuma ƴan aikin garka ne kawai, yana da bayi sun kai guda 20, amma kowanne kawai bawa ne kawai na morewa, ba wai zancen irin bawa bane na kasuwanci, ba zakka a cikinsu, sai zakka ta wadda kai da za a fidda musu ko. Sai kuma ɓangaren doki, doki in dai mutum yana da wakai ko da sun kai guda 20, in dai ba na kasuwanci ba ne, na wadata ne, wadata ce ta sa ya yi haka nan, babu zakka a kansu. Wannan kuma ita ce fatawar Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. To amma al-Imam Abu Hanifa shi yana ganin cewa idan dawakai sun kasance na kiwo ne kuma ana buƙatar su haifu, ana kiwata su saboda su haifu, wannan ana fidda musu zakka. An gane da kyau, yana da wannan fatawa. Haka wajen abin da ya shafi zakka ta zuma, anan ma sun samu sabani a kai. Shi al-Imam Abu Hanifa yana ganin cewa zuma da kaɗan da yawa za a ba da ushiri ne, kashi ɗaya cikin goma. In kaɗan kake da zuma za ka kasa ta gida goma ka ba da kashi ɗaya. Amma shi al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ba a haka yake kai ba. To akwai gurare da dama wanda ya saba mishi, wanda kuma ɗalibinsa ne na kusa-kusa da shi. Mun gane? Kuma hakan ɗin wallahi abin da zai baka sha'awa lokacin da zai kawo maganar da ta saba wa malaminsa. In ya kawo ta, in ya ce wa amma Abu Hanifa, sai ya mai addu'a sai ya ce rahimahullah. Wanda kuma haka ya kamata, malaminka wanda ka fa'idantu da shi ko ya saba maka fatawa, kada ka cancake shi. Kuma na zamanin namu na yanzu ɗalibai wallahi waɗansu ba su ma kai ɗaliban ilimi ba, amma su sa ana ta rena malamai. Lokacin za ka ga wani malami ya kafa kamera yana ta zagi wani malami, wanda malamin nan ya fi ƙarfin zagi. Dan ya saba maka a masala ɗaya, masala biyu, bai kamata a ce ka zage shi ba. Irin cikin malaman nan na zamani na yanzu, irin su in muka ɗauka malaman Hausa, kuma malaman da maganar su gaskiya yana da kyau ka kallaci juhudinsu a ɓangaren addini. Dan muka irin su Dr. Sani, Allah ya ƙara mai lafiya, idan ya yi kuskure ba za ka fito kamera ba ka yi ta faɗi ka ce kuma baya amsar kuskure. Ba masumi ba ne shi, yana kuskure, amma dai kai ka san yanda yake son ya yi wa addini hidima, kai baka bukata, kai baka so. Kai ka san yanda kuma yake yi wa addini din hidima, yanda yake karantarwa fi sabilillah, kai baka yi. To amma ka zo ka kawo kamera ka yi ta zage shi, inda kai in za a tsira ka ce ka karantar da ɗalibansa, wallahi a yanka ka, a yi yanka naman ka ɗaiɗai, ba za ka iya karantar da su ba. To amma ka sa ɗalibai su rena. Irin cikin malaman duniya irin su al-Imam al-Huwayni, malamin hadisi. Saboda ya saba maka a masala ɗaya, masala biyu, bai kamata ka ce takfiri ba ne. Akwai malaman da za ka ga cewa suna da kwai matsala wajen wannan, wallahi. Waɗansu malamai wanda bai kamata a ce ta dalilin wata masala ba ta sa ka sa mutane sun ƙaurace wa karatunsu ba. Sai ya zamanto ɗan amfanin da ɗalibanka za su yi da waɗannan malamai ɗin ka hana musu, kuma kai kuma ba za ka iya ba su ba. Din yawanci wanda za ka ga ya kafa kamera yana ta caccakar malamai ko. Wallahi wallahi babu karatun a wajen shi wanda za a da fa'idantu da shi. Amma kuma ya sa ɗalibai kawai sun tashi da wannan muguwar aƙida ɗin, tarbiyya ɗin nan ta rashin kirki, ta rashin kyautata wa malamai. Ya kawai shi kaɗai suka sani shi ne malami, in ya ce wane ba malami ba ne kuma ba malami ɗin ba ne. Inda za ka ɗauko musu ka ce ya haddace kaza, ya haddace kaza, ya haddace kaza, yana kaza, yana kaza, yana kaza. Wallahi za su yi ba malami ba ne. Su ce baka yi ɗan bida ne, ba a ɗaukar ilimi daga wajen ɗan bida. Saboda ya saba mai a masala ɗaya. Shi ko in za ka kallaci tasarrufata na shi, hatta abin da ya shafi akhlaq na shi babu abin koyuwa a ciki. Hatta abin da ya shafi karatun na shi ba karatun. Kawai surutu ne na zagin malamai da sauransu. To gashi dai wannan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, idan ya saba wa malamin sa wallahi sai ya mai addu'a. Sai ya ce rahimahullah. Kuma ya sani kuma shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ya san cewa baya saba wa malamin sa, sai inda ya ga cewa hadisi ya bayyana shi dai karara. Ya san cewa malaminsa a wannan ɓangaren ya zami, amma za ka ji ya ce rahimahullah. Baya caccaka shi ya ce mubtadi un yuridu an yufarrika bainan nas. Allah ya kamata ya uwa mu shiga tete mu. Allah ya gyara mana. Li'annahu lam ya'lam ad-dalila. Yace Isam ibn Yusuf al-Balakhi, ɗaya daga cikin ɗaliban Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani wa min al-mulazimin lil-Imam Abi Yusuf, yana ɗaya daga cikin waɗanda suke lazimtar Abu Yusuf al-Balakhi. To ya kasance yana bayar da fatawa da yawa wanda ta saba wa fatawar al-Imam Abu Hanifa da annahu lam ya'lam ad-dalila, saboda shi bai san dalilin da al-Imam Abu Hanifa ya dogara da shi ba wajen fatawar shi. Wa kana yadhharu lahu dalilu ghayrihi fayufti bihi, to ya kasance dalilin wani al-Imam Abu Hanifa yana bayyana a gare shi, sai ya ga fatawar da al-Imam Malik ya bada ga hadisi a fili karara akan ta, fatawar da al-Imam Shafi ya bada ga hadisi karara wanda yake goyen bayan ta, fatawar da al-Imam Ahmad ya bada ga hadisi karara wanda yake goyen bayan ta. To amma fatawar malamin zaji bai ga hadisi ba karara ba ko a lungu bai gani ba. To saboda bai san dalilin da shi al-Imam Abu Hanifa ya dogara da shi ba, amma kuma ga wannan dalilai sun bayyana na fatawar waninsa, to fa yufti bihi, sai bayar da fatawa da fatawar wani malamin nasa, sai a je magana ta al-Imam Abu Hanifa, saboda kuma haka shi al-Imam Abu Hanifa ya fada, haramun ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami, haramu ne ga dukkan wanda bai san dalili na ba, yace kuma zai bada fatawa da zance na. ولذلك صور هكا نما كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه. إصام ابن يوسف البلخي يا كسنتينا دغا هنايه شي غدا بيو عند الركوع لوكاتين ذا يتفو ركوع بان يا غما كراتن فاتحه ذا سوره اذن ذا يتفو ركوع يا دغا هنايهس والرفع منه كما لوكاتين ذا يدغو دغا ركوع يا دغا هنايهس وندا الامام ابو حنيفه شي بايا غنن هكا تو اما كما زامو غا cewa wannan shine abin da sunna wanda take ingantacciya ta tabbatar, kama huwa fi sunnatil mutawatirati anhu sallallahu alaihi wasallam, kama yanda hakan din shine a cikin sunna wanda take mutawatira daga maiyake sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce as-sunnatul mutawatira, sunna din da wadanda suka rawaito ta a kowata babuga cikin babugata, a kowani mataki cikin matakai na isnadin, zaka samu sama da mutum goma wanda suka rawaito wannan hadisi, cikin sahabbai sama da mutum goma, cikin ɗaliban su tabi'ai sama da mutum goma, cikin atba'u tabi'ina sama da mutum goma. To wannan ana ce mata sunna mutawatira, alal aqalli shine ka samu a kowane bangare mutum goma, kamar yadda al-Imam As-Suyuti a cikin Alfiyar sai fara wa ma rawahu adadun jammun yajib ihalatu ijtima'ihim alal kadhib fal mutawatiru وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود والقول باثنى عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين وبعضهم قد ادعى فيه لا أدم وبعضهم إزته وهو وهم بل الصواب أنه كثير وفيه لي معلف النظير مقال لجم يتي وما رواه عدد الجم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب يتي دك حديث دا عددي مي يوه wanda ijtima'uhum al-kadhib, haduwar su akan ƙarya zai ba zai yi ba, la yumkin an yi tawaba'u al-kadhib, ba zai yi a ce sun hadu akan ƙarya ba, irin bahaushe mun gane da kyau, bahaushe wanda baya jin larabci, baya jin zamarmanci, baya jin turanci, baya jin faransi, ga kuma shi kuma wancan faransai iya zalla yake ji, baya jin Hausa, baya jin Turanci, baya jin Larabci, baya jin kaza, ga wancan shi kuma iya zamarmanci yake ji, baya jin Hausa, baya jin kaza, baya jin kaza, to sai sahabu su ce kuma sun ga abu, shi wancan da yaren shi yace barai rana kaza an yi wata walƙiya wanda hankalin shi ya tashi, shi ma wannan yace a rana kaza an yi wata walƙiya wanda hankalin shi ya tashi, shi ma wancan yace a rana kaza an yi wata walƙiya wanda hankalin shi ya tashi, kaga wannan abin da ba zai yi ba ne, baya jin yaren shi wannan baya jin yaren wannan baran tana ce to mu tsaya mu shirya mu fada, wannan ana ce shi mutawatir. Wa ma rawahu adadun jammun yajib ihalatu ijtima'ihim al-kadhib, wanda haduwar su akan ƙarya wannan ba zai yi ba, to wannan ana ce mai fal mutawatir. Wa qawmun haddadu bi ashratin, wadansu daga cikin malaman hadisi sun iyakance ya zamanto a kowane mataki an samu mutum goma, wa huwa ladayya ajud, yace hakan din shine mafi kyau a wajena. Al-Imam As-Suyuti yace mutum goma a kowane mataki a samu mutum goma, yace wannan yafi. Wal qawlu bi 12 aw 20 yufka wa 40 aw 70, wadansu daga cikin malamai suka ce sai ya zamanto a kowata babaga cikin babagatu sanad an samu mutum goma sha biyu, saboda hujjar su wa qata'nahu muthnatay 'ashrata asbaban umama, kafin ya zamanto asbab ya an samu isnatay 'ashrata, mun gane, to sai zama to su kai adadin wato jikokin Annabi Yakubu alaihi salatu wassalam, wadansu kuma suka ce 20 mutum 20, saboda mutum 20 shine Allah ta'ala ya ce in yakun minkum 20 sabiruna ya galibu mi atai to in aka samu mutum 20 to sun zama jama'a to a kowane mataki a samu mutum 20 wa 40 wal qawl bi 12 aw 20 yufka wa 40 wadansu kuma suka ce mutum 40 su kuma sun kafa hujja da abin da ya shafi fadar Allah ta'ala da yake cewa adna Musa 30 lailatan wa atmuna ha bi 20 fatamma miqatu rabbih 40 laila suka ce to ya zama to mutum 40 don su suka ce 70 mutum 70 su kuma sun kafa hujja da cewa lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wasalam ya tafi ganawa da Allah kafin ya dawo ya tafi can Musa sabiri ya zo ya sakawa ya kerawa mutanen Annabi Musa dan barke suna bauta mishi to da yazo ya tarro abin cikin jaganganewa gabaki ɗaya an yi watsi da bautar Allah an shiga bautar wannan sa sai ran shi ya baci har ya kare Allahna ko to za a wannan lokacin sai Allah ya ce wahtara Musa qaumahu 70 rajulan bi yadatin mutum 70 yana ba to da haka ya zamanto a kowane mataki an samu mutum 70 haka wadansu daga cikin malamai suka faɗa to amma dai wannan duka da kawai wato wani ijtihadi ne nasu Allah ya saka musu da alkhairi amma dai mutawatiri shine zaman to ya hada wannan sifadu kowanne mataki an samu mutanen da yajibu ihalatu ijtima'i jama'al kadi haduwar su akan ƙarya zai zaman to dole ne maka kore ta shine al-imamu sai da yace mutum 10 Allah akalli shine a samu mutum 10 a kowanne bangare a kowanne mataki sahabbai cikin sahabbai mutum 10 cikin tabi'ai mutum 10 alaƙalli mutum 20 cikin da ƙasa da sauransu kuma ba lazim bane dan cikin sahabbai an samu mutum 10 kace kuma a cikin sahabbai a cikin tabi'ai sai an samu 10 kadai zai iya yiwa cikin sahabbai da aka samu mutum 10 kowanne sahabi zai iya karantar da dalibai 10 sai zama to kenan a cikin tabi'ai abin ya ba zama ya kai mutum 100 kuma su ma cikin su kowane zai iya karantar da mutum 10 cikin atbabu tabi'i da kaga an samu mutum 2 to wannan ana ce mai hadisi mutawatir amma inda za a ce cikin sahabbai mutum 1 ne irin hadisi innamal a'malu binniyat wannan ba za ka ce mai hadisi mutawatir ba saboda kaga da kasa sai da zaman to wanda suka rawaito shi daga wajen Yahya ibn Sa'id al-Ansari kusan mutum 70 suka rawaito amma ba za ka ce mai hadisi mutawatir ba saboda akwai wata tabaka daga cikin tabakatu sanad nashi wanda ya zama mutum 1 ne Yahya Umar ibn al-Khattab Alqama ibn Waqas al-Laysi Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi wannan dukkanin su daidai ne to daga wajen Yahya ibn Sa'id al-Ansari ne sai abin yayi tabazama mun gane da kyau sai kuma Sufyan ibn Uyayna sai kuma Abdullah ibn Zubair al-Humaydi kenan kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo shine hadisi na farko cikin littafin sa kaga wannan ba za ka ce mai mutawatiri ba to ba wai sai hadisin da yake mutawatir bane kuma yake makabuli ba makabuli akwai hadisin da bai kai matsayin mutawatir ba akwai al-mashhur akwai al-aziz akwai al-ghari'a akwai al-gharib wanda wannan kowanne daga cikin su ana samu sahihi ana samu hasan kuma ana samu da'ifi mun gane da kyau na'am falam yamna'uhu min al-amali biha awato bai hana shi ba daga yin aiki da wannan sunna ta wajen daga hannaye lokacin da za a tafi ruku'u da kuma lokacin da aka dago daga ruku'u anna a'immatahu thalatha hakika malaman sa guda uku al-imam Abu Hanifa da al-imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani da al-imam Abu Yusuf al-Balakhi qalu bi khilafi sun ba da fatawa da sabanin abin da shi yake kai da hakan din bai sa ya ji wani abu a zuciyar shi bane ya daina yin aiki da wannan sunna ta maiki tunda dai ta bayyana ga ta a shine karara zamu ga cewa hadisin Abdullahi dan Umar cikin Bukhari da Muslim yake hadisin Abu Humayd bin Sa'id yana cikin Sahih al-Bukhari hadisin Wa'id ibn Hujr yana cikin Sunan akwai hadisai da dama wanda sun tabbata wajen daga hannaye lokacin da za a tafi ruku'u da kuma lokacin da aka dogo daga ruku'u magana da kyau wazalika ma yajibu an yakuna alaihi kullu muslimin bi shahadati al-a'immati al-arba'a wa ghairihim kama taqaddama Al-Imam al-Albani yace wannan kuma shine abin da yake wajaba kowanne musulmi ya kasance a kan shi da shaidar waɗannan malaman guda hudu wanda suke jigaggu ne a musulunci mazhabar al-Imam Abu Hanifa Shafi'iyya Malikiyya Hanafiyya Hanbaliyya wannan sune dai mazhabobi go wanda mazhaba ce wanda yanzu ta hada duniya gabaki daya dan Shafi'iyya ne, dan Hanbaliya ne, dan Malikiya ne, dan kaza ne, wani bai ma san ba, wani a ce mai Ibn Hazm al-Zahiri, amma dai ya san an ce dan Malikiya ne, ya san abin da kake nufi. To amma yanzu akwai wanda za ka ga cewa in ka ce wani dan Malikiya ne a gaban shi, kamar ka ce wani dan bid'a ne. Saboda shi kawai ya dauki Malikiya din kansa ba dukan sun bid'a ce. Mun gane da kyau. Wa ghairihim da waɗansu su irin su al-Imam al-Auza'i kama ta taddama kamar yanda ambatan shi ya gabata a baya. Wa khulasatu al-qawl Allah yace magana dai a takaice abinda zan faɗa maka innani arju Allah yubadira ahadu min al-muqallidina ila ta'ani fi mashrabi hadha al-kitabi ce hakika ni ina kauna ina fatan kada wani ɗaya daga cikin masu takalidanci yayi gaugawa yayi azazzari zuwa ga suka wajen mashayar wannan littafin nawa ta ina na shayo shi shine ta al-kitabu wa sunna to kada yayi gaugawa zuwa ga suka zuwa ga wa'inda na shayo wannan littafin wa tarki listifadati mimma fihi min as-sunanin nabawiyyati da kuma barin neman fa'ida da abin da yake cikin wannan littafi nawa na sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bi da'wa mukhalafatiha lil madhhabi da da'awar wannan abin da na tabbatar da shi a cikin wannan littafin nawa ya saba wa madhhabar da shi yake kai kada yayi suka kada malami yayi gaugawar saka dalibansa kyamar wannan littafin mai albarka saboda da'awar cewa a cikin littafin akwai mas'alolin da sun saba wa madhhabarsa haka ya kamata mutum ya kasance kada kai tsaye ka ce malami wani ba mutumin kirki bane kada a fa'idantu da shi sai in ya bayyana a gare ka 100% cewa sharruhu aktharu min nafihi sharrinsa ya fi yawa sama da amfaninsa da za a wannan lokacin sai ka tsoratar da mutane daga binsa amma saboda malami ya yi kuskure ɗaya ko kuskure biyu iya abin da za ka yi shi ne ka yi magana a kan wannan kuskuren nashi ka ce wannan ya yi ba daidai a nan ba amma dai muna kyautata mai zaton da a ce ya bayyana a gare shi daidai ɗin ba zai faɗa abin da ya faɗa ba muna kyautata mai zaton haka nan kenan ka faɗi kuskuren shi yanzu abin da yake ba kuskure nashi ba kayi shiru ka kyale saboda ka bar al'umma su fa'idantu da shi a wannan kuskuren inda ba a ɗaya ƙafa a kai kuskuren malami shi ne ɓangaren aƙida in ya zamanto aƙidatuhu ta ci karo da aƙidar magabata na ƙwarai 100% ba shi da aƙida mai kyau to in sai ya zamanto wannan koyon karatu a wajensa ɓangaren abin da ya shafi koyon alwala sallah zakka hajji ba shi da muhimmanci amma in gwani ne a ɓangaren nahau za ka je ka koyi nahau a wajen shi saboda nahau ba za ta koya maka yadda za ka yi alwala ba nahau ba za ta koya maka yadda za ka yi takbiratul ihram nahau ba za ta koya maka yadda ake ruku za ta yi maka taqwimul lisan ne an gane da kyau haka za ka koyi balaga a wajensa haka za ka tafi ka koyi sarfu a wajen shi wannan duka saboda ilimi ne wanda kai tsaye ba shi da alaka da alqur'ani ta kai tsaye irin yadda za a maka fassara gurbin fassara za a dora ka ne akan yanda za ka ji ɗanɗanin karatunka lokacin da kake balaga ita za ta baka damar ka fahimci balaga lokacin da kake karatu ka dinga jin zaƙin karatun naka sarfu ita za ta baka damar kalma ɗaya ka iya jujjuya ta ka kai ta kashi takwas kamar ta ismul fa'il ismul fi'il na'ibul fa'il ka maida ta ta zamanto ismul maf'ul ka maida ta ta zamanto fi'li madi ta zamanto fi'li mudari ta zamanto kaza sai ga mubalaga kaza kaza gashi nan dai mun gane da kyau to bangaren adab shi ma babu laifi ka koya a wajen shi amma bangaren abin da ya shafi alqur'ani ka je ka bude maka tafsirin alqur'ani anan da inda gizo ke saga bangaren ka je ka bude karantar da kai hadisi na maiki anan ne inda gizo ke saga to amma dai bangaren abin da ya shafi waɗannan masaloli din babu laifi mutum ya je ya karatu a wajen shi kuma haka nan ba kowane wanda ya saba maka bane a aqida akwai sabanin da la ya duru ko da aqida ne mun gane cewa mu doje haka da jau ba kowace mas'ala bace ta aqida dan kun saba da mutum zai zamanto ka ce wannan mutumin da bid'a ne misali yanzu sabanin cewa shin annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba, wannan mas'ala ce wanda take ta aqida. Amma wannan kada ta sa ka ta dalilin wannan har ku raba hanya da mutum. Irin mas'alar cewa mala'ikai sun fi daraja da dan Adam ko kuma dan Adam ya fi mala'ikai daraja, kaga wannan mas'ala ce ta aqida. Amma kada dan wani ya bada fatawa akan sabanin kai yadda ka fahimta, ka ce mala'ikai sun fi daraja saboda la'a sunna Allah ma amuru, shi kuma ya ce a ɗan Adam sun fi daraja saboda Allah ce wal karkar ramna bani Adam, ka ce kai wannan dan bid'a ne, wannan mutumin banza ne, kala kara dokan maganar shi, kaga misala ce ta aqida wannan. To akwai misalolin da koda aqida ne kamar yadda malamai suke magana akai, wannan baya sawa sabanin su ya zama to ya duru koda aqida ne. Akwai usul na aqida wanda wannan shine aka samu matsala tsakanin ku da mutum, to wannan zaka yi magana akan wato karkacewar shi akan hanya. Amma dai irin mas'alolin da ba lazima bace ba bata daga cikin usul, ya kamata mu dinga kula da kyau, kada mu yi gaugawar fitar da mutane daga cikin musulunci ko kuma fitar da su daga cikin sunna. An gane da kyau saboda malami ya saba maka saba daya wanda kuma wannan abin da kai kake kanshi ma baya daga cikin usul, amma ta dalilin haka kace ya zama dan bid'a ya fita daga cikin sunna. Don Allah wadan suka wadadi suke suce wane sunna yake ba, wane ba sunna yake ba, wane ba sunna yake ba, sai kai lissafi a malaman garin ku wanda yanzu inda za a ce ka zana malaman garin ku zaka zana sama da malami 20, to gabaki ɗaya 19 an ce maka ba sunna suke ba, yanzu aka ce ka zana malaman garin ku kai kace to ni dai a garin yanzu malami ɗaya na sani, kace kakkafin garin nawa kace wallahi shi ɗaya ne, to ina malaman aka kai wani ɗan iska ne, ina malaman kace dan bid'a ne, ina malaman kace ba musulmi bane shi ma, gabaki ɗaya ka kafa saboda kana shakar iska daga wajen mutumin da ya rena malamai. Kuma yawanci galibi wallahi duk wanda bai karatu a gaban malamai ba ya fi samun irin waɗannan tarbiya ta rena malamai ta gane. To shi yasa kada ya zamanto saboda wannan littafin ya saba wa mazhaba, saboda da'awar ya saba wa mazhaba, mutum ya yi gaugawar suka zuwa ga wannan littafin, ya bar mutane su fa'idantu da abin da yake cikin shi na sunna wanda take ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Mutum nawa za ka ga wanda za ka cewa an kuka zama da su za ka ji ya soki albani sukan da wallahi bai dace ba, albani ya fi karfin kamar irin wannan suka da, amma za ka ji ya soke shi kuma hali yana dariya da sauransu saboda bai san wane ne albani ba. Amma inda Allah ta'ala zai fahimtar da shi ya karanta littafi 5-6 na albani a bangaren hadisi zai jinjina wa albani. Hasan balkar zabubi malam yuhidu bi ilmihi walam ma ya'ti ta'awul. Idan ka ji mutum yana zagin malami, yana zagin malami, mutum nan wanda zaka tsare shi a unguwa wanda ko jumla ɗaya ta larabci ba zai iya hada maka ba, amma aka ce maka Ibnu Taymiya zaka ji in yayi wani tsaki zai ce Ibnu Taymiya balu mudu batacce da kuma yana batar da mutane, mutum nan zaka ji yana fadar haka, amma wallahi ko jumla ɗaya ba zai iya hada maka saboda baka bashi dabar ya saurari wane ne Ibnu Taymiya ba. Amma inda zaka bashi littafi mai kyau wanda larabcin shi zai iya fahimta, ka san cikin littafi ne Ibnu Taymiya ba ko ne bane wanda zaka bai dalibi ilimi karami kace ya karanta kuma ya fahimta, ka bashi littafin da littafi ne karami sannan kuma yayi larabci mai sauki a ciki, in ka bashi ya karanta ya je ya dawo, ka karance shi duka ka karanta da me da me ka fa'idantu, eh na ga magana akan masala kaza ga da me da me ka fahimta a ciki ci duka larabcin ba shi da wahala, kace to alhamdulillah haka da ko wani ka me ka mai je ka karanta wannan shi ma, yanzu ta ba shi da tafe biyar kuma da karshe sai ku zauna, to kai magana a cikin maganganun nashi da kai haɗu da shi kai adalci kaga bata da kuma batarwa, kaga ya kawo magana ba tare da ya kawo aya ko hadisi ba, kaga wannan lokacin Allah ta'ala nufe shi da shari'a zai ce ashe shi abinda ake cewa Sheikhul Islam kaza ne kaza ne kaza ne ashe din makiyayi. To amma inda ce baka bai wa mutum wannan damar ba zai tafi akan zagin Sheikhul Islam, kuma ba yanda ka iya dole ka ji wannan zagi din kuma dole ka yi hakuri saboda baka nemi kusasanta da shi ba, wani za ga an dora shi ne akan makafcacciyar hanya kuma sai ya tafi akan hakan da bai san wane ne ba wannan malam, an ce wane ba shi da kirki zo mutun nawa za a ce maka za ka yi magana akan albani, ce albani ai malamai ma sun ce bai ma san hadisi, saboda shi malaman da ya gumka a matsayin su ne malamai ba su karanta littattafan shi bai suka ce ba malami bane, to shi ma kuma yana kan wannan ra'ayi da to amma inda zaka kira yake ce to alhamdulillah na yarda da ni da kai albani na da littattafai ku naji an ce na da littattafai amma dai gaskiya an ce bai san hadisi ba to alhamdulillah ka dauki littafin sa karami littafin albani karami yanzu misali ka dauki wannan littafin ka bashi ka ce ya karanta mukaddima din zuwa inda ya karanta larabcin nan nashi shin ya iya larabci ko bai iya larabci ba yaji abinda zaka fara ta bashi dama akai ya iya larabci ko bai iya ba in ka bashi ya je ya karanta kai naji akwai usulubi mai kyau daga nan zaka fara jin hankali shi to shikenan ya karanta shi duka littafin ka ce kai kokari ka karance shi zamu zauna da kai wani lokaci bayan ya karance shi ka bashi ahkamul janayis nashi bayan ya karance shi ka dauko littafin jilbabul mar'atil muslima ka bashi bayan ya karance shi ka dauko qiyamul layl ka bashi bayan ya karance irin da rasal wanda suke kanana ne ka bashi ya ta karance su daga karshe kuma sai ka ce mai to yana da littafin tamamul minna in bashi da ka siyo ka damka mishi da haka za ka ga cewa daga karshe ma ya zama dan takife dan albani wanda zai zaje albani shi zai tsaya ya zama lauyan albani kai yanzu kai ka futa wa kafan lawul mu'minina alqitala to amma wallahi in muka ce zamu da mun to kullum daga malami ya ce wani mutumin banza ne kai sai kawai zamu sallama wannan nan mutumin banza ne tane da yawa zamu fasa amfanuwa da su saboda an sa mun rena su saboda dan wani kuskure da suka fada kuma duk wanda ba masumi ba yana yin kuskure duk wanda ba masumi ba yana kuskure ko dan aljanna ba wai shine wanda baya kuskure ba wanda hasanatu tafi karfi me sayyi'atu wanda shine dan aljanna to tunda dai har haka ne dan aljanna ma ba wai wanda baya kuskure bane dan aljanna shine wanda fa man saqulatul wazinu fa laka munufulihuna to haka ne dukkan wanda ya zama hasanatu tafi karfin munanansa an ce ka zano kuskuren shi ka zano kuskure goma cikin littafin da ya kai guda 20 wanda ya rubuta kina akwai littafin ma da ko kuskure ɗaya ba gani a ciki ai ya kamata ka ba mutane adalci ka bar daliban ka su muru da wannan littafin shi ana ya kamata mu kana insha Allah ta'ala a karatu na gaba zamu tashi akan bal arju an yatazakkara ma asrafna wa min aqwalil a'imma wa bi hadzal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.